gaskiya sai fege. Yanda shi Tirmidhi ya kawo maganarsa ya nuna koda da mantuwa mutum ya ba zai fege mu, alwalarsa ba taimake ba. Imam Ahmad ko ya ce a'a, inda mantuwa ne alwalarsa ta yi. Sa'ib ibn Rawi ya ce in ya bar shi da mantuwa ko ko ya bar shi bisa cewa shi yana ganin tsaifewar ba wajiba ba ce, hujjar tsaifewar ba ta tabbata ba shi a wajensa, ya ce to wannan ya isa masa. Amma idan da gangan ne ba shi da wani abin da zai ture hujja, amma kuma ya ki tsaifewar, to a wannan halin sai ya sake alwala, alwalar tasa ba ta yi ba. Mu dai a masabar Imam Malik Allah ya dagare shi, zancen da yake shi ne mashuri, shi ne gemin da take ba mai yawa ba ce, wato ita ce wanda ake ganin fatar haba daga samanta. Kana ganin fatar haba in an duba ba ta rufe fatar gaba ɗaya ba, ba ta gama rufe fatar ba, ba ta yawan da zai zamo ba a hangen fatar haba ba, to wannan tsatsefe ta musta'a wajibi ne. Amma idan mai yawa ce, to ba sai an tsefe ta ban a alwala ne. Don ko a wanka ne, to ala kulli halin wajibi ne sai an tsefe gemu, saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna tahta kulli sha'aratin janabata, akwai janaba karkashin kowane gashi daga gashin dayan ku. To wannan shine masabar mu, shine zance mashhuri a masabar mu. To ya kama daga Abi Wa'ilim, shi kuma daga Sayyidina Usman. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsefe gashin geminsa, yana tsefe gashin geminsa a wajen alwala. Wannan hadisin shi ne wanda ya gabata gare mu cewa a Buhari ya ce ya fi kowane hadisi inganci a wannan babi, ya fi kowane hadisi inganci a wannan babi. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Wannan babi ne na abin da ya zo game da shafar kai a wajen alwala, cewa in an zo shafar kai ana farawa ne da magabacin kai, wato daga wajen goshi ake fara shafar a yi wajen ƙarshen kan wajen ƙeya. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa da hannayensa, ya fuskantar da su, ya dawo da baya da su, ya fara da magabacin kansa ta wajen goshi, sannan ya tafi da su zuwa wajen ƙeya, sannan ya dawo da su sai da ya komo zuwa wajen da ya fara shafar daga gare shi. Sannan bayan ya shafi kansa kuma ya wanke kafafunsa. Wato wannan hadisi ne na muwatta. Wannan hadisin Tirmidhi tsakaninsa da Imam Malik an samu mutum biyu. Ga Sa'ib ibn Musa shi ne malamin Tirmidhi a wannan hadisin, ga kuma Ma'nun Isa almajirin Imam Malik, wanda yana cikin mutanen da suka ruwaito muwatta daga Imam Malik. To Abu Isa ce hadisi ya zo a wannan babu game da shafar kai, ya ce wa an zo shafar kai a fara ta wajen goshi a wajen ƙeya, sannan a dawo. Hadisi ya zo daga Muawiya da Miqdam ibn Mahdi Kariba da Aisha. Abu Isa ya ce Tirmidhi ya ce hadisin Abdullah ibn Zaid ya fi kowane hadisi inganci a wannan babin, ya fi kowane hadisi kyau a wannan babin. Da wannan hadisi ne abinda wannan hadisi ya kunsa Imami Shafi'i yake faɗi, haka Imam Ahmad, haka Imam Isaaq ibn Rahawayhi, duk sun tafi akan haka. Hadisin nan hadisi ne ingantacce, wanda ma Abu Talib ta tafan nan bakwai duk sun ruwaito shi. Imam Ahmad ya ruwaito, Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, Tirmidhi ya ruwaito, Nasa'i ya ruwaito, Ibn Majah ma ya ruwaito shi. Babin abin da yazo cewa in an zo alwala wajen shafar kai, in an zo shafar kai alwala ana farawa daga wajen kiya. An Abdullahi ibn Muhammad, an Aqil ya sa kuma Muhammad ibn Aqil. Rubayi ita ce, Rubayi'u wadda yake sahabiya ce babba, tana cikin wanda suka yi cafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam cafar yadda. Mahaifinta shine Mu'awwizu. Mu'awwizu din nan uwarsa ce mai suna Afra'u. Ya shuhura ne da danganta shi zuwa mahaifiyarsa. Mahaifinsa sunansa Harisu. Mu'awwiz ibn al-Harisi. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa sau biyu. Ya fara daga ƙarshen kansa wajen ƙiya, sannan kuma a na biyu ya fara daga wajen goshi. Ya shafi kunnuwansa dukkaninsu, bayansu da cikinsu, duk ya shafe su a alwala. Abu Isa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, shi yasa dukkan lamuran guda biyu kenan sai a ce sun tabbata, sai dai tarjihi, rinjayarwa. Wanda irin wannan daman an samu ta'aruri tsakanin hadisi, abinda ake shine a rinjaya, wato hanyoyin da ake bi a rinjayar din suna da dama domin sun fi guda ɗari. Akwai rinjayarwa ta dangane da isnadi, akwai rinjayarwa ta dangane da matani, akwai rinjayarwa ta dangane da wani abu daban, wato ba ta fuskar isnadin ba, ba ta fuskar matanin ba. Kamar rinjayarwa ta dangane da cewa ya dace da wani umumi na Qur'ani, ko ya dace da wani hadisi ingantacce, ko cewa ya dace da aikin wasu malamai. To duk irin wannan hanyoyin rinjayarwa ne. Hanyoyin rinjayarwa dai sun fi guda ɗari, suna da yawa. Malaman hadisi sukan yi magana a kansu, ko da yake magana ce ta usulul fiqh, magana ce ta usulul fiqh asali, ba wai ta usulul hadisi ba. To Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa. Hadisin Abdullahi ibn Zaid ya fi wannan inganci, shi yasa yana ganin kenan wancan hadisin ya fi, shi ne abin rinjayarwa kan wannan ya fi kyau dangane da isnadinsa. Hakika sashen malaman Kufa sun tafi zuwa yin aiki da wannan hadisi, cewa in za a shafi kai a faro ta wajen ƙiya a yi wajen goshi, sannan in za a sake shafar a tafi daga wajen goshin a yi wajen ƙiya. Wakilul Jarrahi yana cikin waɗanda suke ganin wajen shafar kai a faro ta wajen ƙiya a yi wajen goshi. Babin abin da ya zo cewa shafar kai marra ɗaya ake yi, ko marratu, shafar kai sau ɗaya ake yi. Cewa ita Rubayyu din dai da aka faɗa a hadisin baya, ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala, ta ce ya shafi kansa, ya shafi abin da ya fuskanto daga gare shi da abin da yake baya, ya shafi kayakayensa, ya shafi kunnuwansa, dukkansu ya shafe su sau ɗaya kawai. Abu Isa Tirmidhi ya ce an karɓo a wannan babin daga Sayyidina Ali, akwai hadisi a wannan babin cewa ana shafa kai sau ɗaya ne daga Sayyidina Ali, daga kan Al-Hatab ibn Musarrif, shi ne Amru. Abu Isa ce hadisin Rubayyu din nan da aka faɗa a nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Hakika an ruwaito ba ta fuska ɗaya ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya shafi kansa sau ɗaya. Ana yin aiki ne bisa haka cewa a shafi kai sau ɗaya wurin mafi yawa daga malamai daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke bayansu tabi'ai. Ja'far ibn Muhammad zikar Annabi sallallahu alaihi wasallama to Ja'far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir dan Ali Zain al-Abidin dan Husain dan Ali shi ma akan wannan yake cewa wajen shafar kai sau ɗaya kawai ake shafa. Haka nan Sufyan as-Sauri da kuma Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Ishaq ibn Rahawayhi sun ga cewa a shafi kai sau ɗaya. Na ji Sufyan ibn Uyainah yana cewa na tambayi Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq daga shafar kai ya isa idan aka shafa sau ɗaya. Ja'far ibn Sadiq ya ce ƙwarai kuwa na rantse da Allah mutum ya shafi kansa wajen alwala sau ɗaya ai ya isa masa. Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq malami ne babba wanda kusan a iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai ba a samu malami mai wanda iliminsa ya bayyana kamar sa ba. Shi ya sa manyan malamai da yawa suna cikin almajiransa irin su Abu Hanifa su Malik duk suna cikin almajiransa. To mai alwala idan yana nufin shafar kansa in ya zo wajen shafar kai sai ya sake duka hannunsa tukun ya riki sabon ruwa don shafar kansa ba da ragowar ruwan da ya wanke hannayensa zai shafi kansa ba. Wato wannan Abdullahi ibn Wahab din almajirin Imam Malik da almajirin Imam Malik malamin nan wanda yake mai yawan hadisai wanda kusan duk cikin almajirin Imam Malik ba wanda ya tara hadisai da yawa kamar sa domin ya haddace wajen hadisi 1000 mai can. Shi Abdullahi ibn Wahab din ne shi ne yake bayyana matsayin ilimin fiqhu cewa fiqhu muhimmin abu ne duk sanin ka da hadisi dole kana bukatar ka san fiqhu. Yake cewa na san hadisai da yawa suka yi min yawa sai ya zama su wani lokacin duk sai in rikice in kasa gane wanne ne a cikin hadisi zan ruko da shi sai da na je wajen su Malik da Lais ibn Sa'd na nuna masa hadisan nawa su ne suke nuna min cewa to kaga kamar wannan hadisin sai kai ruko da shi saboda kaza da kaza kamar wannan hadisin ko ka kyale shi saboda kaza da kaza sannan ne kai na waye. Amma da can na haddace hadisan da yawa kai na ya zamo gaba ɗaya ya rikice na kasa gane wanne ne a cikin hadisan zan ɗauka in aiki da shi wanne ne kuma wani lokacin yakan zamo hadisan an samu ta'aruri tsakaninsu. Shi yasa yake ashe dole sai an koma ga malaman fiqh su ne za su iya bambance wannan kuma su ne za su iya bambance wannan. To cewa shi yasa yanda yake hakikan lamari malamin fiqh baya wadatuwa daga malamin hadisi kamar yanda malamin hadisi ba zai iya wadatuwa daga malamin fiqh ba. Kowannensu yana bukata izuwa ɗaya wato wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi ibn Zaid cewa shi Abdullahi ibn Zaid ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi Abdullahi ibn Wahab din nan da aka ambata yayi wafati da rana da shekara 198 shi yasa bayan Imam Malik da shekara 19 bayan malamin nasa Imam Malik ya wafati da shekara 19 cewa shi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi ibn Zaid tawarra'a yayi alwala cewa shi ya shafi kansa da ruwa ba ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa wanda kuma yake ingantacce. Abdullahi Allahi ata ya ruwaito wannan hadisin daga Habban ibn Wasi'in daga mahaifinsa daga Abdullahi ibn Zaid cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala cewa ya shafi kansa gairi faral yadaihi da ruwa ba ragowar wanda ya wanke hannunsa ba. A nan ne fa aka samu bambancin nusohi da yawa. Akwai nusohin da yanda aka faɗa a nan haka suka kawo hadisin nan. Akwai wasu da suka kawo da cewa bima gabara farala yadai da ruwan da ya saura daga wanke hannayensa. Shi yasa wasu suke ganin cewa kamar akwai irtirabi a wajen ruwayar hadisin nan ko akwai tasifi a dangane da mataninsa. Tunda akwai wanda suka ce ai bi ma gabara farala yadaihi da ruwan da ya saura daga wanke hannunsa, ashe ba wani ruwan ya sake diba ba. To amma shi Tirmidhi ya tabbatar da cewa a bi ma in gairi farala yadaihi ne. To Abu Isa Tirmidhi ya ce ruwayar Amr ibn al-Haris ta wannan hadisi daga Habbanu ta fi inganci hakika, domin an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba, an ruwaito shi ta fuskoki da yawa. An ruwaito wannan hadisin daga Abdullahi ibn Zaid da shi da waninsa da cikakken bayani cewa dai ruwayar bi ma'in gairi faral yadaihi ita ce tabbatacciya, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙi ruwa sabo don shafa kansa. Aiki bisa wannan ne cewa idan mutum ya zo shafa kansa ya sake ɗebo ruwa, ba ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ne ba zai shafa kansa da shi. Gurin da yawa daga malamai sun ga cewa abinda yake a kan mai alwala shi ne ya sake ɗebo ruwa don shafa kansa. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam. Babin abin da ya zo a cikin cewa a wanke kunnuwa biyu ba cikinsu da bayansu. Ya karɓo daga ɗan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa ya shafi kunnuwansa kuma bayansu da cikinsu. Abu Isa ya ce an karɓo a wannan babi daga Rubayyu ibn Mu'awwidh ibn Afra'a. Wannan hadisi ya nuna cewa a shafi kunne mashru'i ne a alwala, sai dai an samu bambancin fahimta tsakanin malaman fiqh. Yanda nan gaba za mu ji akwai waɗanda suka ce ai kunnuwa daga kai ne, shi yasa yanda hukuncin shafar kai yake haka hukuncin shafar kunnuwa yake. Akwai wanda suka ce a'a, kunnuwa shafarsu sunna ne ba kamar shafar kai ba wadda take a bafarantawa. To Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da aka ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas, ko Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito hadisi ne kyakkyawa ingantacce, bayan Tirmidhi din Nasa'i ya ruwaito shi, Ibn Majah ya ruwaito shi, Hakim ya ruwaito shi, haka nan Baihaqi da Ibn Hibban. Ana yin aiki da wannan hadisin gurin mafi yawan ma'abuta ilimi, suna ganin cewa an shar'anta ga duk wanda ya alwala ya shafi kunnuwansa a alwalar a bayansu da cikinsu, ba wai kawai a shafi nan bayan nasu ba, har cikin nasu ma a shafa. Ba samun abin da yazo cewa kunnuwa hukuncin su hukuncin kai a wajen shafa'a alwala. An karbo daga Abu Umamata yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke fuskarsa sau uku, ya wanke hannayensa ma sau uku uku, ya shafi kansa kuma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunnuwa hukuncin su ɗaya da kai, shafa su kenan ta zama farilla. Abu Isa Tirmidhi yace kute Hammadu yace, Hammadu bin Zaid yace ban sani ba wannan al-uznani min ar-ra's din, annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ko shi Abu Umamata sahabin da ya ruwaito hadisin shi ya faɗa, shi yasa mudraji ne ko ko ba mudraji ba? Yace Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Anas ibn Malik wanda shi ma yake nuna cewa kunnuwa hukuncin su ɗaya ne da kai a wajen shafa. Abu Isa yace wannan hadisi ne da za a iya cewa kyakkyawa ne, wato wannan husnin la'alla ba yana nufin husni istilahi ba, ba husni wajen malaman hadisi ba, a'a cewa hadisi ne wanda yake mashhuri, hadisi ne wanda yake mashhuri. Isnadin sa bai zamo wanda za a iya hukunci da tabbatar sa ba, shi yasa hadisi ne mashhuri, amma malaman hadisi sun ce hadisi ne rarrauna duk da shuhurarsa. Wa ra'aful uznani ay min ra'si wa lil muhaddisin ma an anasi kanata sharan wa ma al awami hadisu al muslim lit tamami, yanda Shu'ab Abdullah dan Fodio yake fada a misbahur rawi. Wa ra'aful uznani ay min ra'si, malaman hadisi sun ce hadisin da aka ruwaito cewa al uznani min ar ra'si hadisi ne mashhuri amma kuma rarrauna. A aiki bisa wannan ne bisa wasu da yawa daga ma'abuta ilimi daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke bayan su, akwai da yawa daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka faralta shafa kunnuwa wajen shafar kai, cewa kunnuwa daga kai suke. Akan wannan masabar Sufyanu Sauri ya tafi, wanda shi ma mujtahidi ne, yana cikin mujtahidan musulunci wanda suka fi shuhura su 14 ko su 11, ko dai 11 aka lissafa Sufyanu Sauri da mai sunansa abokinsa kuma Sufyanu Nu'aynata suna cikin dai mujtahidan, ko da iyaka 11 ne dai ana lissafawa da duka su biyu. Shi Sufyanu Sauri ya haɗa zamani da shi Sufyanu Nu'aynata, ko da yake ya girme shi kadan, kuma sai zama Sufyanu Nu'aynata ya fi shi dadewa a duniya. Shi yasa Sufyanu Sauri ya wafati 161, Sufyanu Nu'aynata ko sai bayan nan da shekara 37 ya wafati. Bayan Sufyanu Sauri ya rayu shekara 37 ya wafati 198, shi yasa dab da ƙarshen ƙarnin ya wafati. Sufyanu Sauri mutumin Kufa ne, Sufyanu ibn Uyaynata kuwa mutumin Makka ne, shi yasa Imam Shafi'i wanda almajirin shi Sufyanu ibn Uyaynata ne yake cewa laula Sufyanu wa Malikun la zahaba ilmul hijaz, in ba dan Sufyanu ibn Uyaynata ba da Malikun ibn Anas a Madina da ilimin da ake da shi a ƙasar Hijaz ya bata, su wa'annan su biyun su suka raye ilimin Hijaz. To haka ma Abdullah ibn al-Mubarak ya tafi a kai. Abdullah ibn al-Mubarak shi ma mu'asirinsu ne, kuma shi ma mujtahidi ne kamar su. Shi Abdullah ibn al-Mubarak ya wafati wato 181, shi yasa Imam Malik ya riga shi wafati da shekara 2. Haka nan Imam Shafi'i ma da Imam Ahmad da ya sa kumnu rahawai wasu ma'abuta ilimi suka ce sashen ma'abuta ilimi suka ce abinda ya fuskanta daga kunnuwa wato nan inda ake gani hukuncinsu ɗaya da fuska in mutum ya zo shafa sai ya haɗa in mutum ya zo wankewa sai ya haɗa hannun kenan ya shuɗar da hannunsa a kai amma wajen da yake wajen baya nan bayan faminar ra'asi shi ko yana daga kai sai a shafe shi kenan tare da kai Isaku ibn Rahawayhi ya ce na zaɓi shi mai alwala ya shafi magabacin su nan ɓarin tare da fuska bayan su kuwa ya shafe shi tare da kai a imami shafi ya faɗa shafar kunnuwa sunna ce iyaka su kawai za a shafa ba za a haɗa da wani ba ba da kai suke ba ba da fuska suke ba zaman kansu suke a nan za a ga an ruwaito zantuttuka biyu daga imami shafi yanda masana fiqhu suka sani imami shafi yana da masaba biyu akwai fatoyin da ya san da yake zaune a Iraq zaman da ya yi a Iraq da kuma wanda ake kiran wannan al-mashabul qadim ko al-qaulul qadim akwai kuma fatoyin da ya ko masabar da ya tafi a kai bayan zuwansa Misra inda a nan ya wafati a Misra din wanda ake kira al-jadid ko al-mashabul jadid yace huma sunnatun ala hiyalihima su sunna ne fusa kadaita su ba bin fuska suke ba ba bin kai suke ba zai shafe su da ruwa sabu wannan ya dace da masabamu masabamu ma shafar kunnuwa sunna ne haka nan kuma sunna ne in mutum zai shafi kunnuwa ya sabunta ruwa saboda shafar su ko wa masul uznaini wa tajdidul ma'i lahuma a irin wannan inda aka ga sabani tsakanin malamai waje ne da abu biyu ya shiga na farko dai lugga ta shiga saboda an ce fuska ana nufin iyaka ina kunnuwa sun shiga a cikin fuska a lugatar ko ba su shiga ba ko an ce kai iyaka ina ake nufi kunnuwa sun shiga a cikin mafhumin kai ko ba su shiga ba dangane da lugga to wannan bangare ɗaya na sabanin kenan ɗaya bangaren kuma dangane da ruwa mun ji dai hadisin da ya gabata amma an ga sabanin da ke tsakanin malamai game da ingancin hadisin kansa da cewa kalmar da ta zo a ƙarshe ta cewa al-uznani minar ra'asi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa koko sahabinsa mudaraja ce ko ba mudaraja ba wanda kenan sabanin ya koma kan abu biyu daga cikin abu guda takwas da aka ce su sukan sabauta sabani tsakanin malamai ko dama an ce gaba ɗaya sabanin da ke tsakanin malaman fiqhu makomarsa ko yaushe ɗaya ne daga cikin abu takwas baya haura ɗaya daga abu takwas ɗin nan asbabu hulkil ulama samaniya min halqira'atu atatli tadariya wal hulku fil hadisi summa jahaluhum ko shakku fil hadisi summa jahalu wal hulku fi ma'anan nususi mislu summa wato summa ishtiraku lafzi aw ta'arru bainal adillati li amrin ya'arru والهلف في قواعد الاصول وعدم النص لدى الفهول to wannan ya koma waje biyu ne na farko dai akwai shi magana akan hadisin nan ya tabbata ko bai tabbata ba to kuma in bai tabbata ba to qur'ani ya kawo maganar a wanke fuska a shafi kai to shi kunne za ta yi shiga tare da fuska dangane da mafhumin lugga ina dai qur'ani yana magana ne da luggan larabci to asalin luggan larabci in an ce wajhu kunne ya shiga ko bai shiga ba in an ce ra'asu kunne ya shiga ko bai shiga ba shi yasa wannan ya koma kan istirakul lafzi kenan cewa tarayyar haduwa a lafazi dan kuma ya koma akan al-hulfu fil hadisi ko wato sabani akan hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba to babin abin da yazo game da tsatsike ya zo a alwala. Menene hukuncin tsatsike ya zo a alwala? Wannan muhimmin nukuda ce, saboda yanzu da yawa ba kasafai mutane suke kula da tsatsike ya zo ba. Za mu ji abin da wannan hadisin yake faɗa a kai. Bayan nan ma ba hadisi ɗaya ba ne aka faɗa a wannan babin. Za mu ji abin da duk hadisan nan suke faɗa game da matsayin tsatsike ya zo a alwala. Mafi yawa yanzu mutane suna sakaci, wani ya zo alwalar kawai wanke hannun yake, bai san maganar tsefe ya zo ba. Wanda in muka koma ta fuskar hadisi, za mu ji yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a tsatsefe ya zo. In mun komo wajen fiqhu, fahimtar malamai, za mu ga cewa daman mu a masabar mu, a masabar Imam Malik, tsatsefe ya zo zancen da yake mashuri shine cewa sunna farilla ne. Farilla ne tsatsefe yatsun hannu, tsatsefe yatsun kafa shi ne aka ce iyakarsa mustahabi. Mustahabi ne ba farilla ba. To, saboda kada a ce a tsatsefe yatsun ya zama tsatse na kafa ya zama tsatsefe sun ya wahala. Shi ko duk abin da yake akwai wahala a ciki addini, so da yawa kauce masa yake. Wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj. Shi yasa za mu ga dai a nan an yi magana ne a kan tsatsefe yatsu. Dangane da shi hadisi, za mu ga tsatsefe yatsun kamar umuminsa aka, itlaƙinsa aka, inda yake ma ba itlaƙi ba, an ayyana cewa da hannun da kafa dai duk a tsatsefe. Shi yasa yana da kyau kenan a kula da tsatsefe yatsu wajen alwala. Da na hannun, wanda daman mu a masabar mu wajibi ne zancen da yake mashuri, da na kafa duk da cewa mustahabi ne, saboda hadisi da za mu ji ya kawo magana cewa lalle mai alwala ya tsatsefe yatsunsa na hannu da na kafa. To, ya karɓo daga wato mahaifinsa shi ne Laqit ibn Sabirata, wanda yake sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Laqit ibn Sabirata ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kai alwala to ka tsatsefe yatsunka. A nan dai an kawo hadisin, yanda hadisin ya zo da itlaƙi ne. Shi yasa yanda za mu ji malamai da yawa sun tafi akan cewa lalle a tsatsefe yatsun gaba ɗaya, da na hannun da na kafa. Abu Isa Tirmizi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin maganar tsatsefe yatsu a yayin alwala, daga Abdullahi Abbas da Mustawridi, shine Mustawridi ibn Shaddad al-Fihri, wanda yake daga Banu Fihri. Haka nan akwai hadisin da aka karbo a wannan babin dai daga Abu Ayyub al-Ansari. Abu Isa yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Imam Ahmad ya ruwaito shi, Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duk sun ruwaito shi, haka nan Hakim ya ruwaito shi, haka nan Baihaqi duk sun ruwaito wannan hadisin. Ana aiki bisa haka gurin malamai. Cewa wato irin wannan fa maganar ta Tirmizi tana da muhimmanci a tsaya a gane ta. Tirmizin nan malami ne babba na hadisi, manyan masana hadisi sun shaida masa da cewa gwani ne, don cewa da ya wannan littafin nasa sai da ya kai wajen manyan malaman Hijaz da Khurasana, gaba ɗaya suka amince da shi. Kuma shi da bakinsa yake cewa wanda ya ajiye littafin nasa, littafin nan nasa a gida, kamar ya ajiye annabi ne yana magana, saboda magana annabi ce. To, amma za a ga in ya kawo hadisi, yakan yi magana cewa malamai sun yi aiki da shi, ko cewa ga wasu malaman da suka yi aiki da shi, ga wasu malaman da ga fahimtarsu. Don a gane, kada kai daga baya ka zo ka samu hadisi duka rude. Kaka zo ka samu hadisi duka rude, ka ce kai kowa ma duk wani malami na duniya ka fi ƙarfinsa, ba ga hadisi ka samu ba. Saboda ta yi duk sanin da kai na hadisin, shi malamin ya fi ka sani. Shi yasa dan ka san wani abu, ta yi wani abun ba ka sani ba. Ta yi hadisin da ka sani, akwai wasu hadisan da suka yi mu'arara da shi. Ta yi akwai wani dalili wanda yake ya yi mu'arara da shi. wanda kai baka san ya zaka bi ka daidaita tsakanin dalilan guda biyu ba. To su malamai ko sun sani, sun kare rayuwar su ne akan wannan, shi yasa kar daga baya ka zo ka rudu cewa yo ai gashi ka samu hadisi menene ba wani malami, kai kafi kowane malami ma ga zancen annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ma malaman da samun zancen annabi ne sallallahu alaihi wasallam suka zamo malaman, shi yasa kuma ta yi a hadisin sun fika sani cewa ta yi kai hadisin ma da za a ce ka kawo dubu ko dubu biyu ko dubu uku da ka ba iyawa za ka yi ba, su ko wasu sun haddace dubu ɗari, wasu dubu ɗari biyu, wasu dubu ɗari uku. Abdullahi bin Amin cewa shi ya tara hadisan wajen dubu mai tas, ya ce amma hadisan sai suka ringa rikitar da shi, sai wannan hadisin ya zo ga yanda ya zo, wannan kuma ya zo ga yanda ya shi kuma ba gwane waye ba a sannan a fiqh. Ya ce sai da Allah ya haɗa shi da su Imam Malik da su Lays ibn Sadin, su ne suka ringa nuna masa cewa to ai waɗannan hadisan da kake ganin kamar sun yi karo, ga hanyar da za ka bi ka gwada su duka, sai ka gane da wanne za ka ɗauka, wanne za ka ɗauka, wanne za ka kyale. Sannan ne ya ce sai Allah ya sa ya samu hutu ya gane da hadisi, amma da can duk wahala ya ce ya ta sha, shi ya sa a gane irin wannan. Ba wai malaman nan sun kawo raini ne a janibin annabi ba sallallahu alaihi wasallam, sun san abin da kai da kake tinkawo cewa ka san hadisi baka sani ba, sun san abin da kai baka sani ba. Fa kullil man yaddi ilman wa ma'rifatan arabta shay'an wa gabat anka ashiya'u, yana duk wani wanda zai zo yana tinkawo shi kaza da kaza sai dai ya rena na baya, to ka faɗa masa ka san wani abu hakika ba cewa akai baka sani ba, amma abin da baka sani ba ya fi wanda ka sanin yawa. Su wa'ancan sun san wanda ka sanin, sun san wanda baka sanin ba, shi ya sa a gane irin wannan. Kuma a gane idan ma Allah ya baka, ya nuna ma hadisi, ya hore ma wani ilimi na hadisi, don ka ce za ka yi aiki da hadisin naka, an ji an yarda din ma ka kai matsayin kai aikin haka, to amma ai ba haƙƙinka ba ne ka ce za ka kullo da wata hanya wadda kawai za ka yi ta itirari ga malaman baya, ko ka ringa nuna wa mutane cewa su raina su, ba haka tsarin addini yake ba. Malaman da suka gabata sukan akan samu bambancin fahimta tsakaninsu, tare da cewa wakacin su daya sun hada zamani da juna, sun karbi ilimi a wajen juna, amma kuma tare da haka suna girmama junansu. Imami Shafi'i Allah ya dagare shi malami ne wanda duk duniya an shaida cewa malami ne, amma shi da kansa akwai sanda ya salla asuba a Bagadada a inda kabarin Abu Hanifa yake, sai ya ce malamin nan ya ce ba al-alqanutu a sallar asuba, shi a wajensa al-alqanutu a wutiri ake yi kawai, amma ni fahimta ta shi ne a al-alqanutu a asuba din sunna ce. Kowa ya san masabar Imami Shafi'i, wanda duk ya karanta masabar Imami Shafi'i ya san masabar Imami Shafi'i ta kowace masaba ma a masabobin nan guda hudu ba da karfi ga yin al-alqanutu a sallar asuba, domin a wajensu sunna ce karkarfa, in ka manta baka al-alqanutu ba sai kai sujjada a kabli. Mu a masabar mu wancan da yake raji mustahabbi ne, in kai alqanutu an kai sujjada kabli ma dan ka manta bakai alqanutu ba sallar ka sai ta baci, dan kai kabli dan barin mustahabbi sallah baci zati. Amma dan Shafi'awa cewa kai ana neman ka zo da sujjada kabli din bakai ba, amma Imami Shafi'i sanda yayi sallar asuba a masallaci Abu Hanifa sai ya ce to ai din daga ni a kusa da malam, malam ya ce ba a yi alqanutun ba ni ma ba zan ba, sai zama a wannan sallar asuba din ya bar alqanutu saboda girmamawa ga Abu Hanifa. Shi yasa so da yawa ma wani lokacin dan su nuna ladabi ga magabata sukan bai ijtihadin nasu, da ake cewa shi mutahidi bai da damar ya taqalidi ba ko ina bane, akwai inda yake in yi taqalidin sai ya zame masa daidai kamar irin wannan, amma akwai inda ake cewa to in mustahidi ne ma ba dama ya taqalidi, dan ko ijtihadin sa ne ya sauya to dole ya bar abinda fahimtar tasa take kai a da ya dawo sabon fahimtar tasa. Wa in tazawwaja imru'un mujtahidu duna wali zawjatin ya atajidu jawaza zaka summa ba'da muddati taghayyara istihaduhu li hurmati fa innaha tahrumu fil mustaqbali alayhi fil asahi wal muawwali. Idan mutum wanda yake mujtahidi ne ya auri mace ba tare da waliyinta ba, dan istihadin sa ya nuna masa cewa auren mace ba wali ya inganta ko da ba wali, yanda daman wasu malaman mujtahidai kamar Abu Hanifa akan haka yake, ya daukan cewa wali ba sharadi ne aure ba, ba rukuni ne aure ba, ba sharadi ne ba. To idan zamanin mujtahidin shi ma istihadin sa ya zo haka, amma kuma daga baya ya auri macen ba wali, yana ganin haka halal ne, amma daga baya sai Allah ya sa, tunda yake malami duk ilimin sa abin nema ne ya zama kullun ƙara ilimin yake, sai Allah ya sa daga baya kuma istihadin nasa ya sauya, ya gano cewa kai auren nan a auri mace ba waliyinta ya zama a haramu, haramun ne. To wajibi ne akan sa ya rabu da wannan mata nan take, a zancen da ya fi inganci. Akwai wasu malaman da suka ce a'a, ya kyale ya zauna da ita ya ta galili da Abu Hanifa, duk da cewa shi mujtahidi ne, to amma ya kyale istihadin nasa ya fi ya rabu da mata da ƴan mutane alalita yu ita zaman da tai da shi sansa ya shiga zuciyar, ya shiga zuciyarta, ko Allah ya sa akwai zuriya tsakaninsu, inda in sun rabu tayu ladabin ko tarbiyyar da yaran za su samu bai kai in suna tare ba. Shi ya sa kyale istihadin nasa, inda za a ga Saudi ma dai ya kawo wannan matsalar a Kaukabu Sadi, sai dai Abdullahi Alawi ya kawo ta a Marakis Saudi. Da kuma ko da waɗanda suka ce ɗin aiki da istihadin nasa suka ce sabo, suka ce amma idan alkali ne ya yi hukunci da cewa matarsa ce, to ko da istihadin sa ya sauya zuwa cewa ba matarsa ba ce, tana nan a matar tasa, sai dai in ya ce ya sake ta, ba ya yi aiki da istihadin nasa ba, tunda istihadin mujtahidi baya tada hukuncin alkali, in dai ba hukuncin alkalin ya saba da nassin Qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko kiyasi dalili ba. Shi yasa ya kamata a gane wannan muhimmin abu ne. Idan kai kana gani matsalar, ai kana da hadisi wanda yake nuna ma dan mutum ya je sallar juma'a ya tarar liman yana hutuba ana neman sa da nafila, shikenan wannan matsala ce wanda take akwai sabani tsakanin mutane, dan ka ce za ka bi da ladabi ba za mu ce za mu yi ma itirari a kai ba, domin tayu ka kai mazan istihadin, ko da yake da yawa masu da'awar wannan ma ba su da alamun haka, don akwai wasu masu da'awar sanin hadisin, amma duk abin da aka faɗa na sharaɗin sanin hadisin yanda ya dace ba su da shi. Za ka samu mutum na hawan da ke cikin alfiya wannan bai sani ba, balle lugga kamus wannan kada ko masa abu da yawa, kamus na Fairuz Abadi sai zama abu da yawa bai sani ba, balle kada ko masa irin sunna hayatu ta Ibn al-Asir, wanda daman ita an yi ta ne musamman dan malaman hadisi, malamin hadisi ne ya yi dan tafsirin lugogi wanda suke garibai a cikin hadisi, sai daga duk irin wannan bai sani ba, amma kuma yana da awar sanin hadisi. To amma mutum almar'u faqihu nafsi, mutum ya fi kowa sanin kansa, dan mutum ya ce ya sani shi ga yanda yake, shikenan ba za mu yi masa itirari ba, amma abinda ba za mu yadda ba shine ya ce ya samu kafa ta zagin malaman da suka gabata, ba haka ilimi yake ba, a gyara ilimi, wanda suka ce din kada a yi suna da nasu madogara. Akwai malamai da yawa tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da na baya da suka ce ayar ƙarshen suratul a'raf ta sauka ne akan hutubar juma'a, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Don ana karatu, in ana karanta hutuba wanda a cikin ta akan sa qur'ani, ayoyin qur'ani, to don Allah ku tsaya ku saurara. Daman sallar juma'a cewa akai sai da hutuba ma take inganta, to menene amfanin ka je sallar juma'ar, an shar'anta ta ne dan ka je ka ji me musulmi suka fuskanta, huduban nan ana yin ta ne a kawo me musulmi suka fuskanta a wannan lokacin, ba wai ana yin ta taje da tayo da tagobe da tajibi duk da ba wannan wani nakasu ne ake samu a tafiyan mu yi asalin hutuba dai babban abin nufi daga gare ta ko yaushe a kawo me ake ciki me aka fuskanta menene warwarewa ka nuna wa mutane shi yasa wani cikakken nuni ne ga abin da aka fuskanta ya zani to kaje kuma ka tsaya nafila an faɗi muhimman abubuwa to me yayi ma'anar zuwan naka kuma sallar juma'a me yayi ma'anar zuwan naka sallar juma'a akwai kuma hadisin da ya nuna din kada a tashi ai nafilar indai ana yin hudba wanda shine su malikawa suka dogara da shi ga wannan dalili wanda yake na hankali shi yasa ba kafa bace dan kai kana ganin a'a ai ga hadisin da yace a tashi ai nafilar ko da liman yana hudu ba ka ce ka samu kafa ta ka zagi wanda su fahimta su ba haka ta nuna ba ai ladabi irin wanda magabata suka yi a gaban junan su Shafi'awa da suka tafi kan cewa a tashi ai sun san kaulin nan na Imam Malik suka ce fahimtar su ba haka ta nuna musu ba amma ba bakar magana suka fada masa ba ko almajiransa cewa girmama Shafi'i ya dade a Misra ma baya yadda a taba Imam Malik in kace zaka wa Imam Malik magana raddi yake almajiransa ba ni ba wale da daban da suka yi na raddi akan Imam Malik Shafi'i